barakatu. ‘Yan uwa masu sauraro, barkanmu da wannan yammaci na ranar Alhamis 16 ko 16 ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah shekara 1447. Ci gaba da karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda ƙungiyar jama'ati Izal Sabida wa Iqamati Sunna ta garin Dambam take gabatarwa. Wannan karatu shi ne zama na 15 a wannan wata mai albarka. Muna roƙo Allah Maɗaukakin Sarki ya dace da mu. A zama na baya mun tsaya suratul A'raf aya ta 137. Allah yana ba mu labari cewa an halakar da Fir'auna da mutanensa da abinda suke ginawa, duk an rugurguza shi, an rusa shi. Sai kuma muka gadar da Misra a ‘yan bani Isra’ila, wanda jiya wani ya yi tambaya bayan tashi cewa to baya suka dawo ko yaya. Wallahu ta'ala alam, baya suka dawo daga suna ƙetare ruwan suka sake yi wa kwana, daga baya Allah ya wahayi a annabi Musa cewa ya dawo Misra, ba mu sani ba. Amma dai Allah ya ce mana an gadar musu ƙasa, sun gaje ta. Kuma ya tabbata bayan al’amari ya zauna sosai a annabi Musa da mutanensa sun zauna a cikin Misra ɗin. Wannan dai shi ne abin da yake tabbatacce, amma yadda sai suka dawo Alƙur'ani bai ba mu labari ba. To bayan sun tsallake, bayan an halakar da Fir'auna, sai Allah Maɗaukakin Sarki sai ya dawo ya ba mu labarin annabi Musa. Yanzu shi Fir'auna an rufe shafinsa gaba ɗaya, ba maganar satin da an halakar da su gaba ɗaya. Yanzu al'amarin zai dawo cikin bani Isra'ila ne kaɗai. Ubangiji ya ce wa jawazna بني إسرائيل بحرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
نعم. وبنجي سبحانه وتعالى يتجاوزنا ببني إسرائيل البحر. مكتر أن بني إسرائيل تكون كوجي. مكتر لك الدسو كوجي. فأتوا على قومي. Sun bayan sun tsira suna cikin tafiya. Wannan tseratarwa ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, ranar 10 ne ga watan Ashura. Shi yasa Yahudawa suka ɗauki ranar a matsayin ranar azumi. manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya zo Madina. Da ya zo Madina ya tarar da su suna azumin ranar Ashura. Ya tambaya aka ce masa hadha yawmun azim fihi najjallahu Musa wa qaumahu min fir'auna wa mala'ihi. Wannan rana ce mai girma, a cikin ta Allah madaukakin sarki ya tseratar da Annabi Musa da mutanansa daga sharrin fir'auna da rundunarsa. Sai manzon Allah ya ce mun fi cancanta mu yi godiya da ni'imar da Allah ya yi ma Annabi Musa a kan Yahudawa, domin sun canja addinin Annabi Musa, mu ne addininmu iri idan Annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ne bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. Da haka manzon Allah ya yi azumi a wannan rana ɗin, kuma ya ci gaba da yi a shekararsa ta ƙarshe. Ya ce idan Allah ya rayar da ni, baƙi zan haɗa da 9 ga wata da kuma 10 ga wata. Sai Allah maɗaukakin sarki bai nufashi manzon Allah ya yi azumin 9 ga wata ba, har ya rasu. Allah ya tsiratar da ‘yan bani Isra’ila a wannan rana ta 10 ga wata na Al-Muharram, wanda babu saɓani a gurin malaman tarihi, saboda hadisi ƙarara ya zo ya yi bayani a kai. Fatau ala ƙaumi ya akufuna ala asunamin lahu. Suka zo wajen wasu mutane suna dukufa a kan gumakansu. Waɗannan mutane suna bautar gumaka. Ya akufun, malamai masu ƙira'a sun karanta ta da ƙira'a guda biyu. Imam Al-Hamza, Imam Hamza da Kisa'i Al-Kisa'i suka ce ya akifuna. Sauran malamai masu ƙira'a suka ce ya akufuna. Duka wannan lugha ce ta Larabci, kuma babu saɓani tsakanin kalmomi guda biyu. Idan aka ce a kafa, shi ne mutum ya lazimci abu, ya dukufa ka'in da na'in a kan abu baya barinsa. Wato an tsaya suna iya ƙoƙarinsu wajen bauta a kan waɗannan gumaka nasu. Alu, sai wasu daga cikin ‘yan banu Isra’ila sai suka ce ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ka sanya mana gunki kamar yadda waɗannan mutane suke da gunki. Waɗannan wasu mutane ne daban, wanda ba Kibtawa ba, ba ‘yan banu Isra’ila ba, wasu jama’a ce daban Allah maɗaukakin sarki ya ajiye su a wannan ƙetaren kogin. Da haka da suka gansu, sai suka ce Annabi Musa ya musu gunki irin na waɗancan mutane. Annabi Musa ya yi mamakin wannan abu, kalma da tauto daga bakinsu, ya ce innakum qaumun tajhalu, lalle ku mutane ne waɗanda kuke jahilai, ba ku san waye Ubangiji ba. Ya zo a cikin hadisi daga Abu Waqid Al-Laythi radiyallahu ta'ala an, ya ce mun fita yaƙi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wa nahnu hudasa bil Islam, mu sabbin shiga musulunci ne. Hudasa wa ahadin bil kufri, ba mu daɗe da fita a kafirci ba, ba mu daɗe da shiga musulunci ba. Mushrikai suna da wata bishiya ta magariya, suna kiranta zatu anwaqi, bishiyar da ake mata rataya, a zo a rataya takobi, a zo a tsuguna a jikinta, wai in aka yi hakan ana samun albarka da sa'a a jikin wannan bishiya. So Abu Waqid suka ce a manzon Allah, ij'al lana zatu anwaqi kama lahum zatu anwaqi, ka sanya mana mu wata magariya muna da za mu zo muna neman albarka da nasara a jikinta, kamar yadda waɗancan mushrikai suke da irin wannan magariya tasu. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayi kabbara yace kun fadi wata dabi'a mumuna irin wanda aka fada kafin ku yace kun fada kamar yadda aka fada a annabi Musa alaihi salatu wassalam ij'alna ilahan kama lakum aliha ka sanya mana gunki kamar yadda suke da gunki kun ga wannan bishiya ce wancan gunki ne sassakekke da nufin bauta ake dukufa a jikinsa amma wannan bishiya ce asali ba da nufin bauta bane neman albarka ne ba bauta bace da take nuna kaman an kafirce ma Allah amma duk hanya ɗaya ce dan haka manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kwatanta su ya kamanta su ba su hukunci iri ɗaya mun gane ko kamar yanzu mutum ya zo kabarin wani wali ya ce zai nemi albarka daidai yake da mutanen nan da mutanen annabi Musa suka wuce ta gurin su suka ga ana bautar gunki saboda wannan bishiya ce a zamanin manzon Allah su ba sun fada bane da nufin shirka sun yadda Allah ɗaya ne amma kuma fa shirka suka yi mun gane ko yawa dan haka shi ita shirka mutum ya yi ta wai da cewa bai sani ba ko kuskure ne hatsari ne babba dan haka mutum ya iya kokari ya fahimci me ake nufi da addini ya bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan basira ba da kama-kama ba manzon Allah ya ce haka al'umma ta za ta bi irin sunnonin da al'ummomin baya suka bi taku bayan taku duk yadda suka taka suka bi kuma za ku bi sai an samu wasu a cikin al'umman nan sun bi ɗabi'u irin na Yahudu da Nasara Allah maɗaukakin sarki ya tare mu Allah ya tsare mu manzon Allah ya ce innakum qaumun tajhalun ku mutane ne jahilai ba ku san abin da kuke ba inna ha'ula'i lalle waɗannan mutane da kuka gansu mutabbaru ma hum fihi wanda take ciki halakkakke ne mai halakarwa wa batilun ma kanu ya'malu abinda suke aikatawa ko mummuna ne aikin da suke aikatawa suke cikinsa aiki ne mara kyau sannan aiki ne wanda yake halakar da mutum duk wanda ya aikata irin wannan aiki ba zai rabauta ba ya halaka kamar yadda Allah ya ce innahu la yuflihul kafirun lalle shi kafiri ko su kafirai ba sa rabauta wa batilun ma kanu ya'malu abinda suke aikatawa barna ne aikin banza suke a ghaira qala annabi Musa ya ce musu a ghayra Allahi abghikum ilahan yanzu wani Allah kuke so na nema muku a matsayin abin bauta so kuke da nema muku wani abu ba Allah ba a matsayin bauta wa huwa faddalakum ala alalamin bayan Allah ya fifita ku akan mutane gaba daya malamai suka ce faddalakum ala alalamina ay ala ahli zamani akan mutanen zamanin saboda a wannan zamanin abinda aka sani masu imani sune yan banu Isra'ila mun fahimci wannan ko in ma da wasu masu imani to yanzu sune suke tare da annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma suka yi imani da Allah madaukakin sarki Allah ya musu baiwa da falala da yawa yace Allah ya fifita ku akan halittunsa akan bayinsa na duniya gaba daya wannan ni'ima ce babba da ya kamata mu tuna ta mu tsaya mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda mun gabatar a wannan sura Allah madaukakin sarki yakan tunatar da mu ni'imominsa sai kuma ya ce mu bauta masa tun daga farkon surar har zuwa nan Allah ya ce mana walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum walaqad khalaqnakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum Allah ya ce mun halice ku daga ƙasa muka sanya muku abin rayuwa da za ku ji daɗi a doran ƙasa, amma kaɗan ne za su gode ma Allah. Kun ga Allah ya tunatar da mu ni'imarsa, sai ba mu labarin annabi Adamu da yanda suka yi gwagwarmaya da shaiɗan, shaiɗan ya galaba a kansa, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to ku tsaya ku bi Allah kar ku biye mu shaiɗan. Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya tunatar da jama'arsa ni'imomin Allah. Annabi Hud ya tunatar da jama'arsa ni'imomin da Allah ya musu. Annabi Salih ya tunatar da Samudawa ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya musu. Ga Annabi Musa yana tunatar da 'yan Banu Isra'ila ni'imomi da Allah ya musu. Daga cikin ni'imomin Allah ya fifita su akan mutanen zamaninsu. Ni'ima ta farko. Ni'ima ta gaba, wa iz anjaynakum min ali fir'auna. Ku tuna yayin da muka tseratar da ku daga mutanen fir'auna. Yasumunakum su'al azab. Suna ɗanɗana muku mummunar azaba. A yuqattiluna abna'akum. Wannan azaba ita ce suna kashe 'ya'yanku maza. Wa yastahyuna nisa'akum. Suna barin 'ya'yanku mata su ci gaba da rayuwa. Wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wannan game da haka akwai jarrabawa mai girma daga Ubangijinku. Wannan ni'ima ce babba da Allah maɗaukakin sarki mai 'yan Banu Isra'ila ya tseratar da su daga Fir'auna, wanda da ana cutar da su har suke kunkawa Annabi Musa suka ce uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. An cutar da mu tun kafin ka zo, kuma an cutar da mu bayan ka zo ma. An kankashe su sosai fiye da yadda muke tsammani. Da haka Annabi Musa ya tunatar musu wannan ni'ima. A cikin suratul Baqara Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ku tuna lokacin da muka bude muku kogi, muka sanya hanyoyi, muka tseratar da ku, muka dilmiyar da fir'auna da mutanensa, wa antum tanzuruna kuma kuna kallo. Ido da ido kuka tsaya kuna kallonsu, ruwa ya cinye su. To wannan ni'ima ce mai girma, ya kamata ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yan Banu Isra'ila, wato akwai mutane waɗanda suke shu'umai da yawa a cikinsu. Da Allah sun yi imani da Annabi Isa ne, Musa, saboda bala'i da Fir'auna yake ɗanɗana musu. Amma yanzu da aka rasa Fir'auna, sai shu'umancinsu ya fara fitowa shi. Yanzu nan fa aka ƙetare da su daga kogi. Suna gani, kuma aka halakar da Fir'auna, abinda ya tsallakar da su tauhidi, abinda ya kashe mutanen Fir'auna shirka. To amma yanzu sai suke so su warware tauhidin, a dawo a rungumi shirka. Shi yasa Annabi Musa bai tsaya ba, yayi ta musu wa'azi, yake tunatar da su ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu labari game da Annabi Musa alaihi salatu wa salam bayan an tseratar da shi daga Fir'auna da mutanensa. Allah ce wa wa'adana Musa 30 laylatan.
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
نعم وواعدنا موسى مكي alƙawari da Annabi Musa 30 laylatan, na dare 30, kwana 30 kenan. Wa atmamnaha bi ashrin, muka cika da wasu dararraki guda 10. Fa tamma miqatu rabbih 40 layla, sai zama alƙawarin Ubangiji ya cika, ya zama kwana 40. Wa qala Musa, Annabi Musa da zai tafi wajen ganawa da Ubangiji na kwana 30 zuwa 40 sai ya ce ma dan uwansa Annabi Haruna ukhlifni fi qaumi kamar ya gurbi na a cikin mutane na wa asli kai gyara yadda ya kamata wala tattabi sabilal mufsidin kada ka bi hanyar masu barna kada ka biye wa masu barna Allah madaukakin sarki yayi alƙawari da Annabi Musa shine ma'ana wa wa'adana a wata kira'an wa wa'adana muka yi wa Annabi Musa alƙawari idan aka ce wa'ada shine ayi alƙawari kai kuma kai asabki ya zama duka bangare biyu kowa yayi alƙawari kenan Allah yayi ma alƙawari a Annabi Musa alaihi salatu wassalam Annabi Musa yayi asabkin din alƙawarin mun fahimci wannan ko shine ma'ana wa wa'adana muka yi alƙawari da Annabi Musa wa wa'adana muka yi ma Annabi Musa alƙawari 30 layla na kwana 30 an yi amfani da layla ba a yi amfani da yau ba saboda malamai suka ce idan za a yi lissafi da wata kamari to akan yi amfani ne da dare ba da wuni ba abin da ya shafi ibada to sai ana maganan dare ba a maganan yini shi yasa da ake maganan kwanaki 10 masu falala na layya sai aka ce wala yalin asha da dare guda 10 ba wai iya daren ake nufi ba kwanakin ake nufi kwanaki guda 10 mun fahimci wannan ko na'am amma idan ana magana neman arziki ne abin duniya to sai ai amfani da ayyam mun gane ko sai ai amfani da ayyam a aje layla wallahu ta'ala a'lam shi yasa na'am sai amfani da ayyam a aje layla Allah yayi alƙawari da Annabi Musa na dare 30 bi ma'ana kwana 30 sai Allah ya ce atamamna habi 20 muka cika ta da 10 malami suka ce a waɗannan kwanaki 30 din an umurci Annabi Musa alaihi salatu wassalam da yayi azumi a cikin su yana azumi da ya gama sai ya ji yanayin bakinsa ya canja irin yanda bakin mai azumi yake canjawa sai ya tiri itaciya ya yi suwaki domin ya tsarkake bakinsa za su gana da ubangiji zai masa magana shi ma zai magana don haka sai ya asuwaki domin ya tsarkake bakinsa yadda ake so mutum idan zai yi sallah ya yi asuwaki lokacin da mutum zai yi alwala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa wahayi ta hanyar mala'iku cewa ai wannan canjawar bakin shi ubangiji yake so don haka sai aka ƙara masa kwana 10 ya je ya ci gaba da azumi in ya gama kada ya aswaji Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ci gaba da azumi na kwana 10 shine lissafi ya zama kwana 40 mun gane ko yawwa kun ga alqur'ani ya mana calculation da Annabi Musa zai tafi sai yayi magana da Annabi Harun alaihi salatu wassalam dama tare aka aiko su amma Annabi Musa shine jagora dan haka komai Annabi Musa shi yake yi akwai abubuwa da Annabi Harun yake amma babban aikinsa akwai karfafa Annabi Musa kamar yadda Annabi Musa ya roka yace waja'alni waziran min ahli sai ce me Haruna afi ushdid bi azri zan karfafa wato izarina da shi wato zan samu karfi da shi wa ashriku fi amri duk wani al'amari na hada ni tare da shi sai nusabbihaka kasiran mu samu daman maka tasbihi da yawa wa nadhkuraka kasiran mu samu damar ambatanka ambato mai yawan gaske. Wannan shine wato dalilin da yasa Annabi Harun ay Musa ya roki Annabi Harun ya zama manzo a aiko su tare zuwa wajen Fir'auna. To yanzu tunda zai tafiya dole a bar masa komai kwatafan ahalinsa. Dan haka sai ce ukhlifni fi qaumi kamar ya gurbina a cikin al'ummata. Ya zo a cikin hadisi manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da zai tafi yakin Tabuka ya kalifantar da Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a Madina. Yace zauna a Madina ya maye gurbi ya zama shine khalifan manzon Allah shine wakilin manzon Allah a wannan lokaci. Sayyidina Ali bai ji daɗi ba a matsayinsa na gwarzo mayaƙi, ya za a bar shi a ɗebe sojoji a fita da su daga mata sai masu rauni ya zama shine shugabansu. Bai ji daɗin haka ba, ya faɗa manzon Allah. Manzon Allah ce ba za ka so ka zama matsayinka kamar matsayin Annabi Haruna a wajen Musa ba, matsayinka a guri na zama irin haka. Illa annahu la nabiyya ba'di, yace amma ni babu annabi a bayana. Sayyidina Ali ya haƙura. A dalilin haka wasu suke cewa Sayyidina Ali shi ya zama shi ya cancanta ya zama shugaba bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Bayan sun manta ba da wakilci, ba iya shi kadai aka ba shi wakilci ba, an ba da wakilci a waɗansu. Yaƙin Badar da aka je, ai da Sayyidina Ali aka je, to wa aka bari a Madina? Manzon Allah ya je yaƙin Badar, to wa aka bari a Madina? Dole akwai wakili. Mun fahimci wannan ko? Yaƙin Uhud dole akwai wakili da sauran yaƙe-yaƙe. Manzon Allah ya ba da Abdullahi bin Ummu Maktum makaho ne ma, amma ya ba shi jagoranci da zai fita. Wannan kenan. Don haka wakilci ana iya baiwa mutum, amma ba zai zama hukunci ne da zai zama ko bayan mutuwa ta kai ne ba. Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba a taɓa barinsa ya zauna a cikin garin Madina ba. An fita wani yaƙi ko wata tafiya da manzon Allah ko yaushe tare da shi ake tafiya, amma shi ya fi cancanta zama mai khalifa bayan manzon Allah saboda nasosi da isharoyi da dama da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayi a sahabbansa da bar masa wato kula da sallah da sauransu lokacin da ya zo rayuwarsa ta ƙarshe. Wallahu ta'ala alam. Wannan ba shi ne muhallinsa ba. Da Allah idan bayani ya gangaro da mutu gurin ma faɗaɗa bayani. Wa aslih, ka kyautata, bi ma'ana dusan da ka ga mutum ya yi ɓarna ka saita shi, shi ne ma'ana wa aslih. Wannan yana daga cikin aikin shugaba. Shugaba ana so ya zama mai gyara mutane, mai saita mutane, ba ka bar mutane suna abin da suka ga dama ba. Wanda ya karkace ka dawo da shi kan hanya, wannan ita ce wato aiki, shi ne aiki na shugaba, ya zama yana gyara mutane, yana yin abin da ya dace, kuma kada ya bi hanyar masu ɓarna. Idan aka zo da wani abu na ɓarna, kada ya mara baya a ita wannan ɓarna ɗin. To wannan abin da ya faru kenan, da Annabi Musa zai tafi sai ya bar wakilci. Malamai suka ce ana ɗaukan a wannan aya mutum shugaba yana barin wakilci idan wani al'amari ya taso masa, ya zama ya ajiye wakilinsa ko mataimakinsa wanda zai maye gurbinsa. Na'am.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
نعم ولما جاء موسى لميقاتنا دعا النبي موسى يزو وجن ميقاتهم يدعا كي الأولي دشي ميقات yana daukan ma'ana guda biyu, yana daukan ma'anan cikar lokaci, ana kiransa miqat. Miqat yana daukan wadan da ake aka tanada domin fara ibada. Mun gane ko, kamar yadda aikin haji an tanada miqati, wannan gurin shine wadan da mutum zai fara ibada ta aikin haji, zai ihrami kuma zai yi ihlali na aikin haji ce labbaik allahumma hajjan ko umratan. To anan miqat ya hada ma'anoni guda biyu. Na farko lokacin ya cika, kun ga an samu miqati, an yi kwana 40 daidai. Na biyu an zo wajen da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam, shine gefen turin janibi turi ko al-ayman, bangaren gefen dutse na dama, ta bangaren dama. Anan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tsaya, aka yi magana da shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa kallamahu rabbuhu, Ubangiji ya masa magana. Wannan magana ce da ta dace da Ubangiji, ba za mu zo mu fassara maganar ba, mu ce ga yanda Ubangiji ya magana, saboda ba a faɗi yanda ya magana ba, amma an ce an yi ko. Don haka mafita a gurinmu shine mu ce Ubangiji ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam. Mun fahimci wannan ko? Ya masa magana, ya masa wahayi. Da suka yi magana, shi ma ya yi magana. Ala shine ma'ana kallamahu, ya masa magana shi ma ya magana a Ubangiji. Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah ka nuna mini in kalle ka na ganka. Ala Ubangiji yace lan tarani, ba za ka ganni ba, walakin anzur ila aljabali, amma ka kalli dutsen nan. Fa in istaqarra makanahu, idan dutsen ya tabbata a yanda yake yana nan a matsayin dutse, fa saufa tarani, to zaka gani. Falamma tajalla rabbuhu liljabali, Ubangiji ya bayyana a dutse. Yayin da ya bayyana a dutse, ja'alahu dakkan, sai ya sanya dutse ya gurguje ya farfashe, sai ga dutse ya farfashe ya zama kaman kasa. Wa kharra Musa sa'ikan, annabi Musa ya faɗi ƙasa yana tsumamme. Falamma afaka, da annabi Musa ya taso, ƙala sai ce subhanaka, tsarki ya tabbata a gare ka, tubtu ilaika, na tuba zuwa gare ka, wa ana awwalul mu'minin, ni ne farkon waɗanda suka yi imani a cikin ƴan bani Isra'ila. Annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan cikan wa'adi ya yi, sun yi magana da Ubangiji, ya masa wahayi na At-Taura, wanda za mu ga nau'in maganar da suka yi da Ubangiji a dunkule a gaba insha Allahu ta'ala. Sai ya ji shauki cewa ai da ya ga Ubangiji ma. Wannan ita ce magana ta biyu kenan ko. An yi magana da farko lokacin da ya taho daga Madiyan, aka da shi da matarsa cikin duhun dare har suka ga haske, ya ce ki jira ni a nan, ya je domin ya ɗanɗano musu wuta su ɗan ji ɗumi a ɗan samu a yi wani amfani da wuta. Sai da ya isa gurin sai ya ga haske ne, ashe ba wuta ba ce. Ubangiji ya masa magana, ya aiko shi zuwa ga Fir'auna. To wannan shi ne karo na biyu da Allah maɗaukakin sarki zai ba shi At-Taura, saƙo na musamman. Ya zo suka yi magana da Ubangiji, subhanahu wa ta'ala sai ya nemi Allah ya nuna masa kansa. Mun gane ko? Yace rabbi arini anzur ilayk, ya Allah ka nuna mini na kalle ka. Ubangiji yace lan tarani. Karkashin wannan aya an samu sabani tsakanin mutane. Mu'tazila su gaba ɗaya suka ce ba za a taba ganin Allah ba a duniya da kuma lahira. Suka ce saboda Ubangiji ya ce a Annabi Musa lan tarani, ba za ka taba gani na ba. Mun gane ko? Suka ce wannan shine dalilinsu. Sun manta da ayoyi da dama da suka tabbatar da ana ganin Allah. Irin faɗin Allah maɗaukakin sarki, wujuhun yawma idhin naziratun ila rabbiha nazira. Wasu fiskoki ranar tashin alkiyama suna haske saboda suna kallo zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan me yake nuna mana? Za a kalla. Da suka tashi sai suka yi tawilin wannan aya, suka ce ila rabbiha nazira, suka ce ana nufin ila sawadi rabbiha muntazira, tantazir ila sawadi rabbiha, tana jiran ladan Ubangiji. Aka ce musu annaburu anan gurin ba jira ba ne, domin ya yi ta'addi bi ila. Mun gane ko? Idan ka ce na bartu ilaihi, na kalle shi, kallo ne na ido. Mun gane ko? Amma shi kuma kallo, nazar, na jira, ba ya ta'addi da ila. Za ka ce an zartuhu, na jira shi, ko na jinkirta masa. Mun gane ko? Amma ba ya ta'addi da ila. Da haka aka yi kore wannan magana tasu, cewa kallo ake nufi. Da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, lalle su game da Ubangijinsu za a sanya musu shamaki. Wata rana, ranar tashin alkiyama, kaga idan aka yi uquba a waɗansu aka haramta musu ganin Ubangiji, me yake nunawa? Akwai waɗanda su ba za su samu wannan uqubar ba ko? Wanda ba a musu wannan uqubar ba, su ko za su ga me? Za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma duk suka sake cewa ai Ubangiji ya ce la tudrikuhul absar, kallo baya riskan Ubangiji. Wa huwa yudrikul absar, shi yake riskan gani. Wa huwa latiful khabir, Allah maɗaukakin sarki shine latif, wanda yake da ilimi, iliminsa yana kutsawa ko'ina. Waɗannan suka ce su ne hujjojinsu. Wani ya tambayi Abdullahi bin Abbas, ya ce za mu ga Ubangiji ran tashin alkiyama? Abdullahi bin Abbas ya ce za a gan shi. Sai ce to akaramaka Allahu, me za ka ce game da wannan aya la tudrikuhul absar? Sai da ya masa tambayar, da sai ya ce fassara min wannan aya la tudrikuhul absar. Amma da ke ya zo da wata mummunan aƙida, yana so ya dara Abdullahi bin Abbas, bai san shi ne mafassarin Alƙur'ani ba. Manzon Allah ya masa addu'a, Allah ya fahimtar da shi Alƙur'ani. Ya ce za a ga Ubangiji, sai ya ce za a gan shi. To ga aya ta ce la tudrikuhul absar, to ya za ka yi da ayan nan? Sai ya ce alasta tara sama'a, ba ka ganin sama ne ka? Ya ce ina ganinta. Ya ce a anta tudrikuha, kana ganinta gaba ɗayanta? Ai wani abu kawai kake gani a sama. Yanzu in ka ɗaga kanka sama, ba ka gani? Kana ganinta, amma dukanta gaba ɗaya kake gani? A'a, to wannan shi ne ma'ana la tudrikuhul absar. Gani baya riskan Allah subhanahu wa ta'ala. Ka riske shi yadda yake Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wani mu zai yi ba. Dama Allah ce wala yuhituna bihi ilman, ilimin mu baya kewaye Allah maɗaukakin sarki. A ce mun san Allah subhanahu wa ta'ala, sai dai mu ce mun san wani abu game da Allah maɗaukakin sarki. Mun fahimci wannan ko? Don haka hujjarsu da suka ce lan tarani, nan ma suka ce ai an ce lan. Lan kuma tana nufin ta'abid, har abada. Malamai irinsu Ibn Taymiyya suka ce lan ba tana zuwa har abada ba ne. Tana zuwa har abada ko ra'aiki, amma yana da wani lokaci. Mun gane ko? Yana iya ɗaukan lokaci ba na har abada ba. Suka kawo dalili suka ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, ba za su taba burin mutuwa ba har abada saboda abinda hannunsu ya aikata. Amma daga baya fa wanadau ya maliku liyakadi alaina rabbuka, suka kira maliku suka ce ya maliku ka roƙa mana Ubangiji ya kashe mu. An yi burin mutuwa ko ba yi ba? An yi burin mutuwa. Yace to lan wani lokaci a yaran Larabawa ba ta daukan har abada abu ba zai taba faruwa ba, amma idan la ta zo to ita tana daukan har abada. Yace shi yasa ma sirrin da aka ja mata madda, mun gane ko, yana nufin abun yana da tsawo sosai ba a san iyakarsa ba. Amma lan tana iya daukan ta'qiq lokaci na musamman, takaitaccen lokaci. Mun fahimci wannan ko? Wallahu ta'ala alam. Lan tarani bi ma'ana anan girin duniya kenan, ba za ka taba gani na ba. Shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan abin da ya shafi ayoyi kenan. Hadisan manzon Allah suna da yawa da suke magana akan za a ga Allah ranar tashin alkiyama. Daga cikin ayoyi hadisai, wata rana manzon Allah yana tare da sahabbansa da daddare, sai ya daga kai ya ga farin wata, sai ya ce kun ga wannan farin wata, to haka za ku ga Ubangijin ku ran tashin alkiyama. Kamar yadda kuke ganin farin wata babu shakku a cikinsa. Mun fahimci wannan ko? Da makamantan hadisai irin waɗannan duka suna tabbatar mana cewa ranar tashin alkiyama za a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da hadisan da suke magana cewa kowane abun bauta zai zo gurin waɗanda suke bauta musu, sai su bi shi. Masu imani za su zauna har sai Ubangijinsu ya zo, kuma za su gan shi su fahimce shi su gane shi ne Ubangiji, kuma su bi shi. Wannan shi ma yana tabbatar mana ne cewa za a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma yaushe? Ranar tashin alkiyama. Mun fahimci wannan ko? Amma a nan gidan duniya ba a ganin Ubangiji. Malamai sun yi sabani game da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, shin ya ga Ubangiji ko bai gani ba? Zance mafi inganci manzon Allah bai ga Ubangiji ba, ya ga haske a Isra'i da Mi'raj. Mun gane ko? Aka tambaye shi ka ga Ubangiji, yace nurun anna arahu, haske na gani. Yayi zan yi in ga Ubangiji? Ubangiji hijabuhu min nuri, hijabinsa da ya tare shi ba a bayinsa ba sa gani, to haske ne. Mun gane ko? Akwai hijabi na haske da ya tare bayin Allah madaukakin sarki ba sa ganin Ubangiji, ba da ya tare Ubangiji ba. Mun gane ko? Da ya tare bayin Allah ba sa ganin Ubangiji. Mun fahimci wannan ko? Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Nana Aisha aka tambaye ta, masruk yake ya tambaye ta cewa manzon Allah ya ga Allah? Ta ce tab, har ka sa gashi na ya tsago-tsago saboda masifa. Wannan ai babbar tambaya kai, bai kamata ana irin wannan tambayar ba. Sai ta ce Ubangiji manzon Allah tsira da aminta Allah bai ga Ubangiji ba? Yace, tace duk wanda ya baka labarin abu uku yayi ƙarya. Duk wanda yace manzon Allah ya ga Ubangiji yayi ƙarya, Ubangiji ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tace duk wanda yace maka manzon Allah ya boye sako koda guda ɗaya ne yayi ƙarya, saboda Ubangiji ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Sannan wanda yace maka manzon Allah ya san abin da zai faru, ya san kai bi yayi ƙarya. Bayan Ubangiji shi ne yake cewa la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, babu wanda ya san gaibi a sama ko a ƙasa sai Allah madaukakin sarki shi kadai. Waɗannan abubuwa guda uku duk manzon Allah bai san su ba, bai san gaibi ba, bai san bai taba boye sako ba, sannan kuma bai ga Ubangiji subhanahu wata'ala ba. Duk wanda yace ma ɗayan ukun nan ya faru, to ya tafka ƙarya a Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma ya tafka ƙarya a manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Ubangiji ya faɗi wani abu da idan ya tabbata, to annabi Musa alaihi salatu wa salam zai ga Allah madaukakin sarki. Wannan abin shine Allah zai bayyana ga dutse. Halittan dutse tana da ƙarfi. Ko? Akwai tauri. Dutse yana da girma sama da dan Adam. To idan dutse ya kalli Ubangiji ya zauna lafiya, to dan Adam irin su Annabi Musa za su ga Ubangiji za su zauna lafiya. Mun gane ko? Shine ya ce fa inista karra makanahu fa sawfa tarani. Yana so ya kwatanta masa ya nuna masa haka. To anan Ubangiji ya bayyana a dutse. Dutsen nan sai ya zama gari. Mun gane ko? Gaba ɗaya ya rugurguje ya zama gari. Anan malamai suka ce Annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ce ya ga Ubangiji amma ya suma. Mun gane ko? Bai kalle shi kallon da zai iya tsayawa ya rayu ba. Wannan fassara akwai rauni a cikinta. Wasu suka ce a'a, rugurgujewan dutsen ne ya tsoratar da Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Da ya ga dutse ya zama gari ya rugurguje, sai ya tsorata, sai ya faɗi, ya suma. Ya zo a cikin hadisi, manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, ya ce za a busa ƙaho ranar tashin alkiyama. Ni ne wanda ƙasa za ta fara tsagewa na fito. Amma sai na ga ga Annabi Musa ya riƙe al'arshin Ubangiji. Ya ce la adad, ban sani ba, Abu Isa Kabali shi aka fara tayarwa ko ni? Am husiba lahu sa'iqatuhu al-ula, ko kuma am masa lissafin wannan sumar da ya ta farko da ya suma a lokacin da ya ce Allah ina so na ganka. Ya ce bai san wanne ne ya faru ba. Mun gane ko? Wannan sumar da ya yi ita ce sumarsa, daga nan ba zai sake wata suma ba. Ko kuma dama an tada shi kafin manzon Allah ne. Wannan yana nuna mana Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi me? Ya suma. Daga baya Allah maɗaukakin sarki ya tada shi. Da ya tada shi sai Annabi Musa ya tasbihi. Ya ce subhanaka tubtu ilaika, na tuba zuwa gare ka. Wannan wace irin tuba ce? Wasu suka ce ya tuba ne saboda ya roƙi Allah ya ga Allah. Bai san ba a ganin Allah ba. Don haka shi anan a gurinsa ya zama ya yi laifi. Mun gane ko? Kamar yadda annabawa sukan ɗauki abu ƙarami wanda ba laifi ba ne sukan ɗauke shi a matsayin laifi. Su tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi wasu abubuwa domin ya tsira da addininsa da mutuncinsa, amma ya ɗauki abin a matsayin laifi. Ya ki zuwa idin bautar gumaka sai ce ba shi da lafiya. Ya ɗauki abin a matsayin laifi da ya yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka suka ce a nan ya ɗauki wannan roƙon Allah da ya yi don ya ga Ubangiji a matsayin laifi duk da ba laifi ba ne. Mun gane ko? Saboda bai sani ba, a tsammaninsa ana iya ganin Ubangiji. Amma a hakan ya tuba ga Allah zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce kuma wa ana awwalul mu'minin, ni ne farkon waɗanda suka yi imani. Me ma'ana farkon waɗanda suka yi imani? A cikin 'yan bani Isra'ila a wannan zamanin. Mun gane ko? Amma in ba haka ba, ai akwai waɗansu da suka riga shi imani. Annabi Yusuf ya riga shi imani saboda ya zo kafinsa. Amma a wannan lokacin da abu ya yi nisa, aka dawo aka sake samun sabon zamani, waye farkon mai imani? Shine Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah yana aiko shi yana tabbatar masa ya yarda imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Mun fahimci wannan ko? Wallahu ta'ala a'lam. Haka kowane annabi a cikin al'ummarsa shine farkon wanda ya yi imani. Kamar yadda Ubangiji ya faɗa a manzansa, ya ce ka ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Da sallata da sauran ibadata da yankana da sauransu duka ina yin su ne ga Allah maɗaukakin sarki, babu shirka ga Allah ko kana. Da haka aka umarce ni, kuma ni ne farkon waɗanda suka musulunta. Na'am. Lokaci yayi. Za mu dakata a nan insha Allah ta'ala. Za mu tashi aya ta gaba wanda ita ma ci gaba ne da maganan tattaunawa da aka yi tsakanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da annabi Musa alaihi salatu wassalam. Muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Na'am.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tambaya anan yana cewa malam dangane da addu'ar buɗe sallah ana yin ta ne kafin karatun kafin kabbarar harama ko kuma sai bayan kabbarar harama? Idan ya tabbata ana yin ta sai bayan kabbarar harama ne, to mutum yana sallah a bayan liman yana kabbarar harama sai ya fara karatun Fatiha ba tare da yayi wannan addu'ar ba, kuma ga shi an ce mutum ya saurari karatun liman idan ana sallah ya nan.
Na'am. Ya zo a cikin hadisi, tambaya ta farko kenan. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake tambayan manzan Allah, yace ya Rasulullahi ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'a ma za ta kuma? Sushirin da kake tsakanin kabbara da fara karatu me kake faɗa? Mun gane ko? Kenan yaushe ake faɗa bayan an yi kabbaran harama? In aka yi iqama liman ya ce Allahu akbar, mun gane ko? To sai ya yi shiru. Shine abin da bode yake faɗa mana. Manzon Allah yakan yi shiru tsakanin kabbaran harama da fara karatu. Me yake faɗa? Sai ya ce ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib, har zuwa ƙarshen addu'a din. Addu'o'in suna da yawa. Akwai su daban-daban, akwai wasu a sallan dare ake, wasu kuma ana yin su ko a sallan dare ko a sallan farilla. Wannan kenan. To idan limamin da kake bi baya yi, to kai ya za ka yi? Dama liman ɗin shi ya kamata ya yi, ko? To sai kuma ka ga bai yi ba, ya fara karatu. To a nan sai ka yi shiru kawai ka bi shi. Mun gane ko? Yana karatunsa a fili, sai ka saurari karatun da yake yi, kai ba sai ka yi ba. Mun fahimci wannan ko? Amma ya kamata su limamai su sani wannan sunna ce ta manzon Allah, ana yin ta. Mun gane ko? Maimakon ka zo kana nawaitu ada'as salati kaza kaza bid'a ce ba wani hadisi akai, to gara ka tsaya kai wannan du'a'ul istiftah, amma ba wajiba bace dama. Mun gane ko? To sai ka hakura kawai sai ka bi limaminka kai saurari karatun da yake na sallah. Wallahu ta'ala alam. Na'am. 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 Wata rana an je yaƙi da manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi, aka je aka gwabza, an cutar da kowa, an cutar da musulmai, an cutar da arna. Kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daula walil muslim walil mushrikina daula, wato an yi jinajina. Mun gane. An yi jinajina, yawwa. Sai aka dawo aka zauna, sai ana taƙi. Ta yau ɗin nan wane ya yi ƙoƙari, ba wanda zai samu lada sama da nasa. Kaza kaza, sai manzon Allah ya ce ɗan wuta ne. Ɗan wuta ne. Shikenan aka je aka, sai wani ya ce ni ne abokinsa kuma zan gano muku me yake faruwa. Sai aka sake dawo aka ci gaba da yaƙi. Sai ya ga wannan abokin nasa duk ko ina shiga yake a filin fama. Daga baya aka masa jina-jina aka caccoke shi, sai ya gaggauta mutuwa a kansa, sai ya saka takwabinsa a ƙasa, sai ya zo ya faɗa a kan takwabin ya mutu. wannan kun ga an masa mutuwar shahada kisa ko wanda ko da bai kashe kansa ba da zai mutu kuma a filin yaki amma a ƙarshe shi ya kashe kansa sai manzon Allah ce dan wuta ne a ƙarshe da aka zo mutumin da ya dawo sai ya faɗa manzon Allah sai ce na shaida kai manzon Allah ne ce me ya faru kace wannan mutumin da ka ba mu labari kace dan wuta ne ga abin da ya faru a ƙarshe shi ya kashe kansa to al a'malu bil khawatim aiki ana duba ƙarshen sa ne yanzu ƙarshen abin da yayi me ya aikata kafirci yayi mun gane ko dan haka tarusa me tarusa kalmar shahadarsa da yayi mun fahimci wannan ko dan a ce san da yayi kalmar shahadan bai aikata wani abu na kafirci ba shikenan amma yanzu yayi kalmar shahada kuma sai ya aikata abin da zai dawwamar da shi a wuta to dan haka ya rushe wancan kalmar shahadar ta mun fahimci wannan ko wallahi ta'ala alam innamal a'malu bil khawatim ana duba ƙarshen aikin mutum ne dan haka yanzu wannan shine aikin sa na ƙarshe da sai ya shiru a lokacin watakil wani zai harbe shi mun gane ko ko mala'ika zo ya dauki ran ba tare da an harbe shi ba da sai ya shiga aljanna Allah ya datar da mu a'a nafulfuli eh in kaji an ce sallar dare to ana nufin nafulfuli yawa na'am shikenan ko muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu muna ƙara kira zuwa ga tallafawa a asusun marayu cewa insha Allah ta'ala nan ba da dadewa ba za a kaddamar da wannan taimako da ake so a musu da izinin Allah madaukakin sarki dan haka ƴan uwa a tsaya a taimaka sosai fi sabilillahi Allah madaukakin sarki ba mu ikon taimakawa a karatuttuka da ake yadawa akwai account na masallaci mutum zai iya jefa taimakon sa ta wannan account din ko da bai zo ya bayar hannu da hagu ba mun gane ko akwai account number na masallaci muna roko Allah madaukakin sarki ya ƙara buɗa mana Allah ya ba mu daman taimakawa na'am yawa ba kuma sai kuɗi ba akwai kayayyaki akwai abinci ya duna zannuwa mun gane ko da kuma abinci duk komai ana iya kawa domin wannan kwamiti din ta amfana da shi Allah madaukakin sarki ya dace da mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh